haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hakin ranar Asabar. Bayan labaran duniya zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Yau ranar Asabar 29 ga watan Fabrairu shekara ta 2020 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Najeriya ta tabbatar da mutum na farko da ya kamu da cutar mara coronavirus a kasar, wanda hakan ya mayar da Najeriya kasa ta farko a yankin kasashen da ke kudu da Sahara da ta fara samun ɓullar cutar coronavirus wadda ta yi sanadin mutuwar mutane sama da 2,800 a faɗin duniya. Hukumomin lafiya a Najeriya sun ce mutumin da ya kamu da cutar ya shiga kasar ne daga kasar Italiya, kasar da cutar ta afkawa sosai kuma yana aiki ne a birnin Lagos. Ministan lafiya na Najeriya Emmanuel Osagi ya ce suna nan suna aiki da jami'an kamfanin jirgin saman da mutumin ya shiga don su gano sauran fasinjojin da watakila suka yi cuɗanya da mutumin domin daƙile ci gaba da yaduwar cutar.
We are working with the airline. We are developing, so we are going to get the manifest and then do a contact tracing and find all the who are there. They usually you get their numbers and their addresses.
Ya ce muna aiki da kamfanin jirgin sama. Za mu karɓi sunayen mutanen da ke cikin jirgin. Sannan mu duba waɗanda suka yi cuɗanya da shi da ma dukkan mutanen da ke cikin jirgin. Ya ce sautari suna karɓar lambar waya ko adireshinsu su kuma saka idanu a kansu. Shugaban kasar Amurka Donald Trump na fuskantar daya daga cikin manyan kalubale daga yaduwar cutar coronavirus wadda ke barazana shafar tattalin arzikin kasar. Da yake magana da manema labarai da wani gangamin siyasar jiya Juma'a, Trump ya sassauta hasashen irin girman illar da cutar coronavirus za ta iya yi. Yana mai kwatanta ta da mara tare da kukan yadda kafafen yaɗa labaran Amurka da 'yan jam'iyyar Democrats ke kururuta yiwuwar barkewar annobar coronavirus a kasar. To sai dai masu saka hannayen jari ba sa daukar batun wannan cuta da wargi. Jiya Juma'a kasuwar hannun jarin Amurka ta yi mummunan faduwar da ba a ga irin ta ba tun shekarar 2008 lokacin da aka samu matsalar tattalin arziki, duk kuwa saboda fargabar yaduwar cutar a duniya da kuma halin da za ta jefa tattalin arziki a ciki. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a tsoron yiwuwar dadin munin tashin hankalin da ake fama da shi a Siriya ya kara karuwa bayan da dakarun Turkiya suka kai wa sojojin Siriya wasu hare-haren mayar da martanin kashe sojojinsu 33. A halin yanzu kuma shugabannin kasashen Rasha da Turkiya sun yi magana a daidai lokacin da Turkiya ke barazana kara kai wasu sabbin hare-hare ga dakarun Siriya da Rasha ke marawa baya. Shi dai harin da Turkiya ta kai na zuwa ne a matsayin martanin wani hari ta sama da ta zargi dakarun Siriya wanda ya kashe sojojin Turkiya 33 a lardin Idlib na Siriya ranar Alhamis. Kasar Turkiya ta ce ta auna dukkan sansanonin sojin Siriya da aka sani kuma yanzu haka tana duba yadda ta gudanar da hare-haren a wani shiri na sake kai wasu sabbin hare-hare. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya baiwa dakarun Siriya wa'adin zuwa yau Asabar da su janye baya zuwa fagen da aka ware da ba a yaƙi ciki da Turkiya da Rasha suka amince a shekarar 2018 a birnin Sochi na Rasha. A ɗaya ɓangaren kuma babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce daɗa muni da yaƙin da ake a Siriya ke yi na ɗaya daga abubuwa mafiya tayar da hankali, ya kuma yi kira da a tsagaita wuta cikin gaggawa. Shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya na magana ne bayan da aka kashe dakarun Turkiya 33 ranar Alhamis a harin da gwamnatin Siriya ta kai ta sama a lardin Idlib, wanda shi ne rana mafi muni ga sojojin Turkiya tun lokacin da ta shiga tashin hankalin a shekarar 2016. Guterres ya ce ana bukata a cimma tsagaita wuta kafin lamarin ya tabarbare. Jiya Juma'a kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya gudanar da wani taron gaggawa inda mambobin kwamitin 13 cikin 15 suka goyi bayan kiran da Guterres yayi na tsagaita wuta. Daga ƙarshe jiya Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa manyan jami'an diplomasiyyar kasar za su halarci bikin saka hannu a yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyar Taliban. Ita dai wannan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Amurka da Taliban an yi ta ne da nufin rage yawan dakarun Amurka daga 13 zuwa 8600 a Afghanistan. Trump bai faɗi inda za a saka hannu a wannan yarjejeniya ba, amma a baya an bayar da rahoton cewa za ta faru ne yau Asabar a birnin Doha na kasar Qatar.
Labaran duniya kenan kuka saurara, yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je.
Masaurare, barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin Ina za mu je matasa na wannan mako. A wannan mako kuma za mu duba illar bangar siyasa a tsakanin matasan Najeriya, lamarin da ke haddasa mummunar gaba tsakanin gungun matasa a dalilin kare muradin ɗan siyasa. Daga ƙarshe ma suke jingina batun matasan bayan an kammala zaɓe. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. To da farko za mu fara da jin ra'ayin matashiya mai sharhi kan lamuran matasa maza da mata, wato Aisha Zakari Yasmin.
Sunana Aisha Yasmin Zakari. To wallahi fara daya wannan abu ne da sai ka rasa ma me zaka ce, saboda a zahiri su masu bangar siyasa din nan mace ba su da laifi ba, amma kawai shi dan adam duk inda yake kawo sai ya nemi abin da zai yi. To matasan nan kuma ba su da abin yi. Gwamnati ta ce tana aikacin bakin kokarinta, kuma muna mata fatan alheri, amma har yanzu ba a samu anyi engaging din su properly ba. To mutum yana kan gaban rayuwarsa ta karfi, kaifin tunani da karfin jiki, da kuma ya ji shi ma yayi abin kansu, ko samari ne suna so su yi aure, ko ƴan mata ne suna so su yi aure, ko ba su da abin yi. To in dai ba a dora mutum yayi abu mai kyau ba, to ka zai je abu mara kyau. Idan ba a ba su abin yi mai kyau ba, to za su yi mara kyau. Ba kawai ina goya masa baya abin da suke ba su da laifi ba ne, su ma kuma inda nake zo na ja hankalin su. Yanzu zamani ya kai ga kana cikin ɗakin ka ma za ka yi makaranta, saboda akwai opinion ba sai ka je ma da kafafunka ba. So ina bawa yara hakuri, duk da dai zaka ga zuwa karatu ma akan internet din hali ne, akwai wanda ba ma shi da halin da zai akan internet, kamar ita wannan malamar da koyi shi take zuwa ta samu ko ta je ta koyar da dalibai a Maiduguri. Ai ba ta taba sanin wani lokacin za a yi wani gwamna da zai zo ya ganta har ta samu wannan alheri ba. To amma yanzu gashi Allah sai ya kawo ta ci gaba da aikin nan, tana yi ba wanda ya san tana yi da ke ta sai a. To Allah ya sa shekara da shekaru tana wannan abu. Allah ya sa wannan karan gwamna ya zo ya ganta ya tallata ta cikin duniya, mutane suka taru aka yaba mata, aka kara mata mukami, sannan aka ba ta kyauta ta makudin kuɗi. To su kansu wannan yaran ina jan hankalin su, to su yi amfani da wannan karfin nasu su je makaranta ta internet, idan kuma ba ma su da halin da za su yi makaranta internet saboda tsananin talauci da yake damu mutane na Najeriya. To mutum ya fito ko da sharar kwata yayi, to yau ya fito yayi, ko yau ta fito ta yi, to wata ran za a samu wani haishakin ko haishake da za su ce dama su muke mu taimaka wa al'umma, to ga wanda yake ko wacce take ba mu so mu tafi. Su ƴan siyasa dan Allah da Annabi su yi tsoron Allah, su san cewa ƴaƴansu sun kai su kasashen waje suna manyan manyan karatu, amma su dauki yaran talakawa suna ba su kwayoyi suna sha kawai saboda mutum ya nuna wai yana mugaya muku ya baya, sai ya tara ƴaƴan talaka ya ba su abu su sha su haukace wai suna taya shi ya samu wata kujera wacce su ba su amfana da ita ba su fada kwata. So dan Allah da Annabi wannan ai ya zama abin tausayi, saboda mu da kanmu muke yanke kafar kanmu. Ni dai fatan da nake yaran nan namu su yi wa kansu fada, na san cewa tsanani yana sa mutane su yi abin da ba su yi tunani ba, amma Allah ya halicci kwakwalwar mutum da take da kaifi wacce take koda a ce mutum yana zaune to a ce bai samu wani ilimin boko mai zurfi ba ko ilimin addini mai zurfi ba, amma kwakwalwa an halicce ta ne da wasu amfani ta yi wasu tunanuka na alheri, wanda in mutum ya tsaya ya yi tsaye da ransa to akwai abin da zai ga wannan abu ne na alheri da wannan ba abu ne na alheri ba. Kwakwalwarmu an halicce ta da wani conscience na sanin me ya daidai da sanin ba daidai ba.
Shi ko matashi ne sharhi a yanar gizo daga Arewa maso yammacin Najeriya, wato Adamu Attahiru, ya shawarci matasa da su nemi sana sa'o'i dan dogaro da kai maimakon shiga mummunar sana'ar banga da kan jefa rayuwar su cikin hatsari.
Sunana engineer Adamu Attahiru daga jihar Kebbi Nigeria. Magana ta gaskiya so da yawa matasa sukan dora mu gwamnati laifi na cewa ba su amfana ba ko kuma ita ce musabbabin jiwa su cikin wani hali na kakaniki da suke tsakan su. Duk matashin da ya tashi idan yana son yin nagarta to zai tsara ma kanshi hanyar nagarta, in ma yana son hanyar halaka kuma shi ke bin ma kanshi hanya ta abin nan. Duk matashin da ya zauna baya da sana'a ko da yayi karatu yana iya kirkiro ma kai ne wasu sana'o'i. Akwai matasa da yawa waɗanda sun yi karatu har sun kai wato degree na biyu ba su samu aiki ba sai cikin abin da sun ka karanta ko kuma cikin abin da al'umma ke aiwatarwa na sana'a hannu, kaga sun sa kansu ciki kuma sun yi hice a ciki. Ko da yaushe mai ilimi ba zai taɓa zama daidai da wanda bai da ilimi ba. Idan sana'a hannu ma za ka yi kana da iliminka zai ƙara ma hazaƙa da ƙwazo da jajircewa kai fice a ciki. Idan kuma sana'a gare ka baka da ilimin to wannan in ka sa kanka a sana'a abu ne wanda za a koya ma abin da ke tura ki cikin skill work a sana'a hannu domin ka dogara ga kanka. Duk za ka iya bi duk abin da mutum zai aikata a ce kai tir to hanya ce wadda Allah subhanahu wataala ya ganar da kai kana jin kyaman mutane su gane ka a ciki to bai kamata ka aikata shi ba. Abinda kuma mutane za su masha'a su sa albarka to ka sananne ne ga gare ka ko da an gane ka ba za ka ji nauyi ba to wannan hanya ce mai kyau wadda Allah ya sanar da mutum. Saboda haka ya rage ga matashi ko ya bi wacce hanya ko kuma ya bi wannan hanya. Kwanakin baya mun zauna da wasu matasa a ga wani kamfani na hasken wutar lantarki da ke birnin Kebbi. So sanadiyar suna yanke ma masu walda masu aiki sana'a hannu a wuta sai wasu matasa suka saida injinmukansu na walda da kayan aikin su sai suka fada banga siyasa. Matasan a sanannu ne mun san su suka koma party office suka zauna suna banga siyasa suna shayi-shayi da sauran sanadiyar kawai ana kawo musu kuɗin bill wanda ba su iya biya. To idan har matashi zai lalace kawai saboda an kawo mai maimaki ne ƙara buɗe kwakwalwar shi ya je ya kama wata sana'a sai zai kawai ya aje kuma cikin ƴan banga siyasa. To gaskiya wannan ci baya ne ga matashi sannan ba abin da za a yi alfahari da shi bane bale shi ma ya alfahari da kanshi. Gaskiya da danganta rashin aiki ne ga matashi wai ya koma banga siyasa ko ya koma cikin ƴan ta'adda da ba dubara kwarai bace kuma abu ne wanda ya kamata matasa su tashi su farfaci su fadaka daga wannan.
To masu sauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a wannan mako a cikin shirin ina zamu je matasa amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ci gaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakilinmu Nasiru Adamu Alhikaya da Julie Ladas Gresham ta hada mana shirin. Ni Hadiza Chari ke cewa mu kasance lafiya.
A gaida Hadiza, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ƴa mace.
Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanku da sake taron shirin ciwon ƴa mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Ma'azu. A wannan mako za mu yi duba ne kan yadda masu aikin jinya da ungozoma suke kyarar masu naƙuda a lokacin da suka je haihuwa asibiti. Domin tattauna wannan maudu'i mai mahimmanci mun karɓi baƙuncin Saratu Garba Abdullahi mai jinya kuma ungozoma kuma malama a jami'ar Bayero sai kuma Khadija Abubakar Ibrahim likita kuma ma'aikaciya a babban asibiti da ke Abuja a Najeriya wato National Hospital. Sai ku biyo mu domin jin yadda shirin sai kai.
Nakan jin labaruka na cewa ma'aikatan ungozoma idan sun je idan mata suka je asibiti suna musu tsawa suna musu maganganu marasa daɗi ana yawancin kyararsu da sauransu. Wannan ba daidai bane gaskiya ba daidai bane kuma wannan abu ne wanda ba za a yadda da shi ba a dokar aikin jiya da ungozoma. Ya kamata ta zama mai tausayi da jin kan mara lafiyarta.
To ya taba faruwa akan idanki ko kuma kin samu labari da ya faru da wata?
na samu labari ba ma so eh ba ba sau bi ba na samu labari akwai wadanda suka kokanta min akan cewa ga abin da ya faru da su lokacin da suka je asibiti ni dai bai taba faruwa akan ido na ba amma wadanda ya faru da su sun sanar da ni kuma hakika na san cewa hakan ya faru
to kafin mu ci gaba bari mu koma ga Khadija a aikin ku na likita wannan abu ne da ku ya taba faruwa akan idan ki a matsayin ki na ma'aikaciyar kiwon lafiya
eh to a gaskiya bazan ce ya taba faruwa a ido na ba ban taba gani ba amma wasu bangarori kam yana faruwa sosai abinda yasa ganshi ba domin muna bangaren fertility ne wato mata wanda ba sa iya daukan ciki da kansu a bangaren mu aikin mu ya danganci number 1 abu da zamu fara yi ma shine rarrashin matan din dole mu ja su a jiki mu rarrashe su mu rungune su mu nuna musu sun zo inda za a share musu hawaye saboda duk macen da take fama da matsalar rashin haihuwa tana cikin babban damuwa auren ta na cikin damuwa so ba abun da take bukata kaman alura da ita shi yasa nace a bangaren mu ba za mu ga irin wannan ba zai faru ba amma a wasu bangarori kam ya sha faruwa muna jin labari ana kawo mana kukan hakan din yana faruwa gaskiya
to amma me yasa kai wannan fannin na masu jinya da unguzuma
eh to yana faruwa a wasu bangarorin hakan ne hakan din gaskiya don akwai nima da kaina ranar na kai wata kamar kakata ce za ta ga wata likita bata san ko ni waye bace a wani asibiti daban ne wani gari ma yarda ta mana ta yi mana wulakanci irin sosai sosai na ganin mu mata ne
wanda ta taba sanin ta ne a wani guri
ko kadan ban taba sanin ta ba bata taba sani na ba amma yadda ta yi irin kaman ban ma san
kamar da yadda Sarutu ta faɗa ta ce ta kyara ko ta kyare
ni don ya kai sai da ma na mata magana nace mata wannan aikin da take yi ita ta zaba kuma a bangaren aikin ta bai kamata a ce tana treating mutane haka ba so in ta ga aiki ne ba ta so ya fi ta bari da ta zauna tana wulakantar da mutane ba abun da ya hada ta da su
kai mu ga tambaya na gaba ana ku ra'ayi kin san yanzu idan ka nemi karatu a jami'a ko kuma makarantun gaba da secondary ga abin da kake so ka karanta sai ka ga an baka wani abu daban kuna gani hakan yana da nasaba da yadda wa'annan masu jinya da unguzuma suke wa mata
eh to ni dai a gani na bana jin hakan yana da nasaba da haka saboda yawanci misali kin ga kamar school of nursing haka inda ba wanda makarantun da suke training in nurses wanda ba a matakin degree ba wato kamar a matakin diploma
haka
wadanda ake yin shekara uku din na training idan an yi za a tura su asibiti su aiki yawanci za ki ga mutane suna da sha'awar yin wannan aikin gaskiya saboda aiki ne wanda suke ganin kaman idan aka ce yau kana aiki a asibiti kaman darajar kana tana daguwa a idan al'umma kin ga abin da nake nufi to saboda haka mutane yawanci gaskiya suna zabar abubuwan da za su yi sa'annan kuma idan ma ya kasance mutum ko a jami'a maybe ya ci ya zabi wani abu da yake so yayi sai ya kasance matsayin a makin sa bai kai a bashi ba aka bashi wani abu daban yazo yayi ina ganin wannan ba zai zama dalili na wanda kuma zaka zo kana kokarin ka bata ayyukanka da wani abu duk da yake cewa akwai wa'ansu dalilai da zan iya lissafowa wa'anda suke bada gudunmawa wajen yin waɗannan abubuwan waɗannan munanan halayen da ma'aikatan jiya da unguzuma suke yi misali kin ga a asibitocin mu na Najeriya asibitoci ne waɗanda yawanci za ki ga akwai asibitoci muna da yawan patient muna da marasa lafiya da yawa a asibitoci
sosai
sa'annan kuma ma'aikatan lafiya suna da matukar karanci misali a chief daya
zangon aiki kenan kamar zango daga sati zuwa rana ko dare haka
in baki misali da kaina akwai lokacin da nake aiki a asibiti kafin na koma jami'a akwai lokacin da zan yi shift dayani ce nake aiki ni dai a dakin haihuwa wanda dakin haihuwan nan tunda asibiti ne na local na
general hukuma amma na karamin hukuma ko kuma na jiha
na jaha ne
babbar asibitin
jaha ne amma dakin haihuwa ne amma kuma ba wai yana da bambanci ba saboda haka anan ake haihuwa anan ake ajiye wanda suka haihu anan ake ajiye masu operation anan ake ajiye jariran kuma da suka haihu
kuma ke kadai kike kula da duk waɗannan mutane
kuma a lokacin nakan samu marasa lafiya misalin 30 zuwa 40 kadai ni zan kula da su a shift daya sannan kuma a wannan shift din saboda asibiti ne wanda yake busy hospital ne duba ki gani
wato kina gani kamar nauyin aikin da su ma'aikatan jinya suke dauka yayi musu yawa
to kin ga aikin yayi matukar yawa to idan aka samu wannan aikin yayi matukar yawa kin gane sai a samu cewa kuma abubuwan sun sha kan mutum kin gane har yazo yana kuma exhibiting waɗansu halaye waɗanda bai kamata a ce yayi ba a wannan lokacin
to bari mu koma gare ki malama Khadija
a ra'ayina na tambayar da kika yi cewa cost da ake ba ma mutum ya sha bambaran da abun da yake nema yana cikin abun da yake karawa gaskiya a ra'ayina na yadda hakan yana ciki kuma a misali yadda ta faɗa bangaren ingozoma da masu jinya marasa lafiya abu ne wanda ya kamata kana da sha'awar shi a cikin ranka passion
sosai
don in baka da shi ba za ma ka iya ba akwai wanda kamar yadda kuma ta kara ta faɗa ta ce yawancin mutane suna da sha'awar yana burge su a ce suna aiki a bangaren kiwon lafiya saboda daukakan da ake ba su a kasashen mu na Afrika yawanci haka ne ana ba su muhimmanci sosai yasa wasu suke da sha'awa amma ba wai suna da passion din bane amma suna da sha'awan wannan girman da ake bayarwa
sauraro a nan zamu ja burki a cikin shirin namu na ciwon kyamace na wannan mako sai kuma makon gobe ku ci gaba daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin bakin namu da kuma wanda ya daidaita mana sauti Sulaiman Kabo ni Aisha Mu'azu ne ke muku fatan ku kasance lafiya ma'assalama daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuka aika mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garba Shedo nan ba kun jamhuriyar talaka ta kasar Shaja Taraba hakika za mu nuna al'ajabi ne da mamakin mu da kuma wannan samu da aka yi na mutum Italiya da cutar coronavirus a birnin Lagos kan cewa nunan Najeriya hakika hukumar lafiya muna da rauni a wurin kiwon lafiya idan aka ce wannan cutar ta bayyana a Najeriya abu ne mai matukar wahala a ce an shawo ka da cikin hanzari amma muna kira ga gwamnatin tarayya da hukumar lafiya na Najeriya da na jihohi da na ƙananan hukumomi da su tashi tsaye su mai da hankali domin wannan cuta da take yaduwa a duniya kamar wutar daji in ta yaɗu a nan nahiyar mu ta Afirka ko a nan Najeriya a ƙaramin ɓarna za ta yi wata fatan Allah ya kawo mana sauƙin ta ya kuma yayi mana ita ya kawo ƙarshen ta baki ɗaya na gode mu maza.
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Uzoni my husband wani sani na ka tsara kajin Najeriya a yau zan ba da ra'ayina ne musamman ga 'yan majalisar mu da kiyamomin mu amma abin kunya ne a cikin yau muna da wasan wata takwas ba mai mutum da nasa amma su siya mana transformer sun kara siya mana a musu lokacin ga ɗaya yayi sun iya siya mana sabulu ya man shafa suna jin gida sun alafiya su to wannan ya kamata su gane cewa wannan ba shi ne abulkewa ya kamata su siya mana transformer wannan shi ne ra'ayina daga Uzoni my husband wani sani na ka jihar Kaduna Najeriya.
Assalamu alaikum sashin Gosan Radio America. Yusi Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawa Nigeria. Yau zan yi kira ne ga ainihin masu kuɗi da alƙalai da ɗan siyasa da sarakuna da masu rike da madafin iko su yi tsoron Allah suke bari doka tana aikin sa. Dalili anan kuwa zaka ga mutun ya aikata laifi kamar irin su fade, irin su fashi da makami da shauran manya-manyan laifuka, sai ka ga mai kuɗi ya shigo ciki ko basarake ya shigo ciki ko wani babban ɗan siyasa ya shigo ciki ko mai rike da wani babban makami ya shigo ciki ya hana ainihin aiwatar da hukuncin da ya kamata. To muddin ko irin waɗannan mutane masu rike da makamai da masu kuɗi za su ke shigowa suna hana ainihin ana yankewa mutane hukuncin da ya kamata a yanke musu, to fa ba za a daina aikata laifi a ƙasar nan tamu ba. Don haka ina kira dukkanin mutumin da ya laifi a bar shi a yanke masa hukunci babu rancen ainihin tara ko beni ya ce ya ɗanɗana ainihin abin da ya aikata, to wannan shi ne zai sa a daina aikata laifuffuka a ƙasar nan tamu Najeriya.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri, wanda zai zo muku da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.